Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nigeria suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen radio VOA Africa mita 125 da kuma ta gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da muryar Arewa da Alol da kuma niyya dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer masu na iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirin ku kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraro masu assalamu alaikum barkanku da la'asariyar Litinin 14 ga watan Maris shekara ta 2016 da fatan kun wuni lafiya. Sahabai Mamaliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Wani kwararre a Afirka ya ce ya kamata a dauki harin da aka kai a kasar Ivory Coast a matsayin wani yunkuri na kungiyar al-Qaida na ganin cewa ta haifar da husuma a kasar. A yau Litinin jami'an tsaro a Turkiya sun ce wata mata daga bangaren Kurdawa na daga cikin mutane biyun da ake zargi da kai mummunan harin da ya halaka mutane 37. Masu zaben fidda gwani a ƙarshen jam'iyyar Democrat da Republican na shirin kada ƙuri'un zuwa a muhimmin zaben da za a yi gobe Talata a jihohi 5 a nan Amurka.
To gaishe ka.
Awoyi kusan biyu akai lauyoyin da ke kare Hama Amadu suna bayar da hujjoji da nufin gamsar da alƙalan kotun ɗaukaka ƙara wato Kurda Pel ta Yemai dangane da buƙatar bada belin shugaban na jam'iyyar Model Lumana dan takarar ƙawancen kofa na 'yan adawa.
Muna da rahoto bayan labaran duniya.
Shine yadda za a ɗauki ƴaƴansu har guda uku ta fuskar makaranta tun daga firamare kafa har ya zuwa university.
Kanal Sani kuka sheka Usman kakakirun da mayakan ƙasa ta Najeriya kan shirin tallafa ƴaƴan sojoji da suka rasa rayukansu a fagen fama. Har wa yau muna da rahoto daga Niger kan wani hari da jan bindiga suka kai a yankin arewa mai nisa suka halaka wani limami da iyalinsa. Yusuf Aliyu Harande na tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wani kwararre a Afirka ya ce ya kamata a ɗauki harin da aka kai a kan ƙasar Ivory Coast a matsayin wani yunkuri na ƙungiyar al-Qaida na ganin ta haifar da husuma yayin da ƙasar ke samun ƙaruwar zaman lafiya musamman ma a fannin siyasa. Daraktan wata cibiyar da ake kira Atlantic Council mai headquarter a nan Amurka, wato J. Peter Pham, ya ce zai zama abin takaici idan har ƙungiyar al-Qaida ta wargaza duk ci gaban da ƙasar ta Ivory Coast ta samu cikin shekaru huɗu. Ya kara da cewa akwai buƙatar Amurka da Faransa da ta raini ƙasar da su himmatu wajen kai ɗauki ga duk ƙasashen da suke ƙoƙarin taimakon kansu. A cewar Mr. Peter, wannan hari da ƙungiyar ta al-Qaida ta kai mummunan abu ne kuma ya kamata kowa da kowa ya Allah wadi da lamarin. Inda ya kara da cewa harin ya nuna ƙarara irin mugun nufin ƙungiyar ta al-Qaida a yankin ƙasar, wato ƙasashen Maghreb. Kwararren ya kara da cewa bai yi mamaki ba da ƙungiyar ta kai hari a Ivory Coast domin tun bayan da Faransa ta kai ɗauki wa ƙasar Mali. Akwai fargabar cewa ƙungiyar al-Qaida za ta faɗaɗa har-haranta a yankin Sahel domin ta nuna ƙarfinta.
A yau Litinin jami'an tsaro a Turkiya sun ce wata mata daga ɓangaren Kurdawa na daga cikin mutane biyu da ake zargi da kai mummunan harin ƙunar baƙin wake da ya halaka mutane 37 a birnin Ankara kana jikka ta wasu 125. Hukumomin ƙasar dai ba su ambaci sunan matar ba, amma sun ce an haife ta ne a shekarar ta 1992 ta kuma zauna a gabashin birnin Kars da ke Turkiyyar, sannan daga bisani ta shiga ƙungiyar PKK da aka haramta a shekara ta 2013. Wannan hari da aka yi ranar Lahadi a dandalin Kizile da ke Ankara an kai shi ne a wani babban wajen hada-hadar kasuwanci da sufuri, kuma shi ne na biyu mafi muni a jerin hare-haren da aka yi a watan da ya gabata wadda hukumomin ƙasar ke ɗora alhaki kan mayakan Kurdawa. Sai dai mayakan na Kurdawa sun kwashi shekaru kusan 30 suna faɗa da dakarun ƙasar a wani mataki na neman 'yancin kansu a kudu maso gabashin ƙasar. Aƙalla mutane mai 10 suka rasa rayukansu a hare-haren ƙunar baƙin wake da ake zargin ƙungiyar ta mayakan Kurdawa ko kuma mayakan ISIS da kaiwa. A hali da ake ciki kuma yanzu shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya sha alwashin ganin bayan duk wata ƙungiyar 'yan ta'adda a ƙasar.
Masu zaben fidda gwani a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat da Republican na shirin kada ƙuri'unsu a muhimmin zaben da za a yi gobe Talata a jihohi 5 a nan Amurka. Wannan zaɓe shi zai nuna wanda kowane ne ɗan takarar jam'iyyun za su fitar. Bayan zaɓen na gobe Talata, ana sa ran fiye da jihohin Amurka 50 za su fitar da ɗan takararsu, yayin da 'yan takarar da ke baya-baya wajen ƙoƙarinsu na kamo abokan hamayyarsu da ke gaba-gaba a jam'iyyun biyu, wato Donald Trump da Hillary Clinton, zai zama kusan mara amfani. Wani lokaci kuma da za a kuma samun damar ɗumbin wakilai a zaɓukan share fagen zaɓen gama gari da za a yi shi ne a ranar 7 ga watan Yuni. a lokacin da masu fashin baki suke ganin ƴan takara da ke baya-baya sun makara. Yanzu haka Trump na da wakilai 460, Ted Cruz na da 370, Marco Rubio na da 163, yayin da John Kasich kuwa ke da 63. A bangaren ƴan Democrat kuwa Clinton na da wakilai 1,231, yayin da abokin hamayyarta Bernie Sanders ke da 576. Clinton ya zuwa yanzu ta samu fiye da rabin adadin wakilan da ake bukata, wato 1,383. A bangaren Republican kuwa ana bukatar dan takara ya samu wakilai 1,237.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A yau Litinin Majalisar Dinkin Duniya ko kuma wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman kan rikicin Syria Staffan de Mistura ya fara wani zagayen ganawa a Geneva domin neman maslaha ga rikicin da ake a Syria. Sai da ya gargadin cewa abu mafi muni shine a ce ba a samar da matsayar da za ta hana a sake komawa fagen daga ba. Yayin da yake jawabi gabanin ganawa da bangaren gwamnatin Syria da Mistura ya ce yanzu ya rage ga mutanen kasar ta Syria su zabi makomarsu. Kuma ya zama wato ya zama alhaki ne akan Majalisar Dinkin Duniya ta taimaka musu. Ya ce tsarin sasantawa wannan rikici shine a zauna da kowane bangare da ke rikicin na tsawon kwanaki 10, sannan bayan haka a yi wani zama a watan Afrilu mai zuwa da kuma yin wani zaman nan gaba. De Mistura ya ce yana da kwarin gwiwar idan aka bi wannan tsari akalla za a samu mafita ga wannan rikici. Wakilin na Majalisar Dinkin Duniya ya kara da cewa ba wai yana nufin za a cimma wata matsaya bane, yana mai jaddada cewa yanzu lokaci ne na shata irin hanyoyi da za a bi domin warware wannan rikici. Ya kuma kara nuna muhimmanci ga ci gaba da mutunta shirin tsagaita wutar da aka fara tare da kai dokin agajin gaggawa ga mabukata yayin da shirin ya haura mako biyu.
Yan sanda a Brazil sun ce kusan mutane miliyan 3 ne suka bazama a titunan kasar a ranar Lahadi domin zanga-zangar neman shugabar kasar Dilma Rousseff ta yi murabus. Masu zanga-zangar sun nemi ƴan majalisun dokoki da su ci gaba da bin matakan tsige shugabar wacce ta tsunduma a cikin zargin badakalar karkata akalar kuɗaɗen kasar da ke fama da matsalar taɓarewar arziki wanda ba taɓa gani ba a cikin shekaru 25. Wani mai fashin bakin siyasa Sergio Fraga da ke aiki da gidauniyar Getulio Vargas a Rio de Janeiro ya ce masu zanga-zanga suna da ƙarfin fada'aji kuma sun kasance babban ƙalubale ga gwamnati mai ci. Shugaba Rousseff da mukarrabanta suna kokarin kankame mulkin kasar yayin da jami'an bincike suke kokarin bankado wata badakalar kudaden man kasar da ta auku a kamfanin Petrobras. Masu gadda kara sun ce masu neman kwantiragi sun biya kamfanin na Petrobras sama da dala biliyan 2 a matsayin cin hanci da rashawa domin a basu kwantiragin da ake kara yawan kudaden da aka kashe wajen aiwatar da kwantiragin.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Dazu da ranar nan ne lauyoyin Hamma Ahmadu dan takarar shugabancin kasar Nijar na jam'iyyar Modern Falumana kuma mutumin da ƴan hamayya suke goyon baya zaben fidda guni da za a yi ranar 20 ga watan nan tsakaninsa da shugaba Isu Muhammadu suka gabatar da hujjoji har na tsawon sa'o'i 2 na neman a bashi beli. Ga Suleiman Muni Barma da ci gaban wannan rahoto.
Sai dai kuma alƙalan kotun sun sanar cewa sai a ranar 28 ga watan na Maris ne za su bayyana hukuncin da za su yanke, inji Maitre Sule Umaru, ɗaya daga cikin lauyoyi masu kare Hamma Ahmadu.
Hamma Ahmadu yana cikin wani hali na basa zancen lafiyar shi. Bancin an kawo takarda ta cewa lalle an tabbata baya lafiya, kuma mayan masanan profesa na cikakke na Turai wanda dama suna kulawa da lahiyar shi. Na biyu, mun shaji ana cewa a lokacin da kowa wa'ancan a suke su don su ba su taiko ina ba, a'a, babu takardar shari'a da aka yi ta cewa an bar wani da wane don shi bai gudu ba, zargi ne na mutane masu ƙiyayya da shi. Muka ce kowannen ne in mutum ya yi kuskure ya zo ba shi ya zo ya shahi na cewa to dalilin kuskure a mangana da wani. To jama'a a bangaren musulmi yana cewa baya ya haimu wanda ya kuskure kuma ya zo neman ya zo ya gyara, shi da muka ce musu wannan ma ya kamata a ce an suke Hamma kamar da suke kowa.
Magoya bayan jam'iyyar Tamo Del Lumana na danganta kamun jagoran nasu da dalilan siyasa.
Wannan confirmation ce ta mutane su ƙara gane cewa hakikan zaman da Hamma ke yi a gidan yari, wato gurin wa'annan masu iko, suna da wani guri na daban wanda guri ne na siyasa. Mu ayyan motan FA Lumana da mutanen Kofa za mu yi tsayin daka wannan kasai, dole sai an mairo mata shari'a da doka da oda.
Yan Nijar mazauna ƙetare waɗanda tuni suka dawo gida domin kada ƙuri'a sun shiga kiraye-kirayen 'yan kasar ta Nijar su kwantar da hankali. Alhaji Sama'ila Garkuwan Ilela Adar na daga cikin shugabannin PNDS tarayya reshen Najeriya.
Ya san mutane su gane cewar misali wannan abun Allah ne yake ba da mulki, kuma ya kamata a ce duk inda mutane suke ya kamata su nemi zaman lafiya don Allah ya la'anci mai da fitina. Abin da ya yi alheri wanda kuma Allah ya bashi ma amanance Allah bashi shi ma sai shirya amana da Allah ya ga duka bashi da mutanen da sun ka duke shi sun ka zabi shi gai ce a'a wannan yan jam'iyya tana sun ka zabi ne a'a kasa shi yi tunanin kasa ce shi karke duk mun san wade ba dai wannan ya almi kaunan wannan wannan ya almi AO wannan duk Niger yanzu wade ba dai muke bai dace ba a ce kasa mai daraja irin wannan ana samun ta da wannan ci mun ce mini.
Ganin yadda ake ta ci gaba da tayar da jijiyoyin wuya tsakanin bangarorin siyasa, kungiyoyin addinin Islama sun jagoranci sallar nafila a yau Litinin a babban masallacin Juma'a na Yemai haɗe da addu'o'in neman zaman lafiya a ƙasar da Niger. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yemai a jamhuriyar Niger.
Kin bane rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya ta shela za ta dauki nauyin karatun ƴaƴan sojoji da suka riga mu gidan gaskiya. Hassan Maina Kaina ya tambaye kakakin rundunar Kanal Sani Usman Kuka Sheka ƙarin bayani kai yadda za a tafiyar da wannan shiri.
Kakakin rundunar sojan Najeriya Kanal Sani Usman Kuka Sheka yayi ƙarin bayani dangane da wannan tsari.
Shine yanda za a dauki ƴaƴan su har guda uku ta fuskar makaranta tun daga primary kafa har ya zuwa university. A kudin da ake biya ya danganta ga makaranta, wato ba makaranta abinda nake nihi a nan. Kudin dan primary school bai kai yanda na dan secondary school ba, haka kuma na secondary school bai kai university ba. A university ma ya danganta ga kwasa-kwasai da ake karantawa.
Abinda masu sharhi ke tambaya a nan shine, shin hukumar sojin ne kadai za ta gudanar da wannan tsari ko kuwa su ma kamfanonin inshora za su taka rawa ciki?
Abinda muke kira abin inshora wanda a turanci ake ce mashi group life insurance. Shi group life insurance gaba ɗaya ne akwai kamfanoni waɗanda suke life assurance mai ba ma insurance ba suke biya, kuma shi a turanci ana cewa prorata basis. Misali wato akwai wato abin Allah ya kawo ƙara kwana a ce mutum mai anini ɗaya ko kuma mai igiya ɗaya waɗanda za a biya ya nan mamaci wanda yake da igiya biyu ko uku ya dora akan haka, shi yasa muke cewa prorata basis. So baya ga shi akwai kuma abin da ake kira death benefit. Death benefit shine hukumar wato pension ta kasa, wato military pension board, shi su suke biya. Shi kuma ana lissahin shi duk wanda soja ko hafsa da ya rasu akan biya iyalin shi albashin shi na shekara biyar a haɗe. Mutum da aka tabbatar da cewa gashi Allah ya yi masu soja cikawa, dole ne za a cika takardun. Akwai waɗanda kuɗin da yanki take yanki za a bada, misali kamar su benevolent fund, the burial expenses da sauransu.
Komanda Ahmed Tijjani Babagamawa kwararre ne kan aikin soja.
To wannan abubuwan da aka yi wannan sojoji zai ƙara musu ƙarfin gwiwa, zai ƙara musu ƙaimi, kuma zai sa wannan ya yi motivating din, abin da muke kira moral booster. To na baya ma za su ga cewa to koda wani abu ya same su, gabanni za su kula da su da iyalansu da 'yan uwansu.
Kwararre kan sha'anin tsaro Dr. Muhammad Elnur Dongen ya ce kodayake tsari ne mai kyau, amma bai kamata tsarin ya tsaya kan 'ya'yan sojin kadai ba.
Soja za su zauna su yi tunanin cewa wanda suka za su rayuwar kansu ƴaƴansu za a musu tallafi, ba za a ba su fellowship ta su yi karatu. Gaskiya abu ne na taimako, amma bugu da ƙari ya kamata matansu a yi musu wani tanadin da su ma za su iya riƙe yara. Don matan sojoji yawanci duka ba wani aiki kiɗa-kiɗa suke ba, kuma ba karatu kwarai suka yi ba, amma an ba da scholarship kawai bai ba. Amma tura suke cewa is the right step in the right direction. Gaskiya an taimaka, kuma zai kara sojojin ƙarfin gwiwa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida Hassan Maina Kaida. Yanzu kuma sai Jamhuriyar Kamaru, inda muka samu labarin fashewar wasu abubuwa har sau biyu a yankin arewa mai nisa a wunin jiya. Duk da cewa dai babu cikakken bayani daga hukumomi kan abin da ya faru, wakilin sashin Hausa Awwal Garba ya aiko da rahoton cewa wasu ƴan bindiga sun kashe wani liman da iyalansa a wannan yanki.
Wannan sai ta'addan Boko Haram sun dira wani kauye da ake kira Mano kusa da garin Kwalfata a jihar Arewa mai nisa cikin dare. Suka shiga gidan wani limamin garin, suka yi masa yankan rago, kuma suka yanka iyalansa guda uku. So hudu kenan suka riga mu gidan gaskiya. Na tambayi wani dan wannan bangaren, yace in saka yi sunan sa domin matsalan tsaro. Ga hirin da muka yi da shi ta wayan telefon.
Dare ne, cikin dare ne suka zo suka duro, sai suka yi malamin yankan rago da kuma yaron shi da kuma ɗar shi yarinya budurwa haka.
Suka shigo suka same su
da kuma surkuwar shi, dukansu hudu aka yi musu yankan rago da dare.
Su dukansu guda hudu. A to da suka shigo babu jami'an tsaro ne a wannan garin?
Duk da barnan da suka yi suka fita dai, akwai jami'an tsaro amma ba wai ba garin bane, a kusa da su ne a Kwalfata.
A kusa da garin ne, wato a Kwalfata jami'an tsaro suke zaune.
Amma dai ba nisa tsakanin su.
To yanzu su wayan ɗin jami'an tsaro sun yi bincike ne ko kuma akai haka aka je aka binne su?
A yanzu dai ba abin da muka jiyo ba tukunna, sai nan gaba fatakila za mu ji abin da zai kai ba.
A garin Kwalfata ma maharan na Boko Haram sun kwashe shanu masu yawa da masu kiwon shanu.
Okay, shanaye ne suka zo suka kora suka tafi, shanu masu yawa.
Suka kwashe a hannun mutane?
A hannun mutane haka suka zo suka.
To kuma ai ka ce akwai jami'an tsaro a garin Kwalfata, to ya aka yi kuma suka shigo suka kwashe shanun a su jami'an tsaro ba su ce komai ba?
To abin dare ne suka zo, kuma wajen shanayen da wajen jami'an tsaron akwai ɗan alawus a tsakanin su, kuma da suka zo kore suka gaggama masu shanun ma suka kai da su, kuma shanun gaba ɗaya sun kore shanun suka tafi ba wanda ya kawo ɗauki. Yawa shekaru da safe tukuna sai jami'an tsaro suka zo wajen. Da yanzu haka dai babu a riga an tafi da shanayen.
Yanzu an riga an tafi da shanun. To ba su kashe wani gaina ko guda ɗaya ba?
Kai, ba wanda aka kashe, an tafi da su ne. Fantan ko barin su zafiya ko da tafiya kawai aka yi da su.
Wannan lamari dai yana nema ya zama ƙalubale ga shanun tsaro a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, musamman ma a jihar Arewa mai nisa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
Kuna sauraron waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ƙarfe 11:18 da rabi. A halin yanzu kuma sai ku gyara zama ga Yusuf Aliyu Harande da shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan yammacin, tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya kare mu da lafiya mai amfani baki ɗaya, amin. A makon da ya gabata, na yi muku alƙawalin cewar idan Allah ya kawo mu wannan satin, za mu ƙoƙarta kawo muku ƙarshen tattaunawarmu da Malam Lawwali Mamman, wanda yake jami'i mai kula da ci gaban ilimi a matakin firamare da sakandare a Jamhuriyar Nijar. Wakilin ma'aikatar ilimin ta ƙasar Nijar, Malam Lawwali Mamman, ya ci gaba da bayanai kamar haka.
Marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushininku.
Sannan kuma a samu a yi tsari wanda za a shaye masa hawayensu. Yana yanzu ana iya alura cewa a cikin makarantu babu irin wannan matsaloli da aka samu na yawan yajin aiki. To lalle gaskiya wanda kadan ne abin da amma akwai abubuwa da yawa wanda aka yi gaskiya wanda ke sa ce gaskiya matsalolin karatu nan da Niger gaskiya alhamdulillah sun yi dama sosai.
To in na fahimce ka yanzu duk da cewar yanda ka bayyano an yi waɗannan abubuwa to waɗanne ne waɗanda har yanzu ake samun nakasu a kansu waɗanda ba a samu cimma kai ga an yi su yanda ya dace ba.
Lalla duwa na wani zana abu ne muhimmai amma kasan aka ce dambu in ya yawa a jimai haka wasu ake cewa lalla ba a cewa akwai na kasu tunda aikin ci gaba ne suke yi kamar yanzu ta ɗauki gina makarantu ai makarantu ba yawa a kai matsayin da ake cewa sun isa tunda kullum mutane taruwa suke dole kuma a yi ta gina don ai wasu ba tsaye yake ba ana ta tafiya. Akwai wani bangare ma wanda na dan mance bu nan zantan shi ba karatun mutane masu na kasu kin nan wanda ake cewa handicap nan ma gwamnati ta gaskiya ta bada kokari da kuma shiga kamar karatu na ƴan mata yanzu in ka lura na a cikin jiya amma in ka dauka in kai lissahi kamar wanda yin jarabawa duk shekara sai ka ga kamar mata suna gogaya ma da maza wani fannin ma sai ga mata sun dan zarta maza din to lalle gaskiya zo ni bin da wani ribar da za a ce babu wani abin da ake yi gaskiya babu wani matsala abin aiki ne wanda ba wanda za a kara ba ne yau ko gobe ana sai ka san shi kuma aikin kasa ba aiki ba ne wanda gwamnati guda za ta zo ta yi shi ta kare shi ta ce komai ya kare aiki ne wanda ci gaba da ake kai ana kai to kuma ga yadda muka ga abin ya dauko yanzu gaskiya yadda ake gina makarantu a ba malamai horo sai mu ce lalle abin kai sai dai mai san barka sosai.
To ana anan za a iya cewa kenan yanzu an samu kusan kaman kashi 80 ko kashi 90 ci gaba kenan za a ce?
To lalle wannan kai wannan a ce an samu 80 ko 80 da ko 70 wannan kuma abu ne na kididdiga na lissafi tunda ni ban zana kididdiga ba abin da dai na gani na lura cewa gaskiya an samu ci gaba sosai wannan in ce ma ga kashi 80 ko kashi 90 wallahi gaskiya ban ga ma abu ne na san an samu ci gaba kwarai kaman aka kwatanta ganda
yawanci mafi akasarin kasashen Afirka akan samu ƴansu matsaloli waɗanda na san ko ita ƙasar Niger ba za a rasa wannan matsala ba wanda za a ga cewar ana ƙoƙari ana inganta makarantun da suke a cikin gari baya ga ba a bada kulawa da ta dace ga makarantun da suke a karkara kowace irin matsala kuke samu a makarantun da kuke da su a karkara.
Lalle fi sabilillah wannan matsala akwai ta to yanzu kamar da nace ma wurin gina makarantu yanzu da zaka ga kauyen da kace bai samu makaranta wanda aka gina yanzu sai dai kamar yawan malaman makarantu kasan bi yawanci su san su jirgi a cikin birni yanzu kalubalen da ke gaban gwamnati shine yaya za a yi a samu wata politik wanda za ta sa wato a jawo hankalin mutane su samu damar ta haya su yi aiki na a cikin karkara. Ai matsala wai ba babu aiki bane ko kuma babu kaya amma matsala da ke da kai da yawa malaman makarantu sai su fita cikin birni ba su kai kawai amma ina tsammani ga yanda na gani yanzu ga yanda ake da abin da tafiya ana cokan al'amur.
To ana samun isassun kayan aiki a makarantun karkara kenan?
Ana samu tunda yanzu in ka ga kamar aka ce ma sai kamar nan wata mai kamawa ne za a shiga makaranta to tun kafin lokacin ya iso za a ganin manya motoci ana shago daga TV suna tashi daga birnin Yamai suna zuwa jahohi ana jirge kayayyakin nan kuma kayayyakin nan da aikar su jahohi kuma su kuma sai aika su cikin karkara. To amma kamar da na gaya ma ne dangon ya yawa ba a jimai ko ba a tsadarsa watakila nan zuwa can a ɗan samu matsaloli mai su ma da an samu labarinsu ana cokan su amma kai yanzu gaskiya da wuya a ce ga karkarar Nijar da a ce babu kayan aikin karatu a koya.
Ganin cewar ana magana ilimi idan ba a yi magana jin daɗin malamai ba to za a tarar da cewar akwai na kasu waɗanne irin hanyoyi ne gwamnatoci suke bi don ganin sun kyautata jin daɗin malamai a baki ɗaya ƙasar Nijar?
To ka san wannan matsala kamar ina jin da wuya a ce gwamnati ta zauna ta ce ba ta damu ba da jin daɗin malamai mai matsalar da ke da kai wanda ni na lura da ita kamar karancin kuɗin shiga ka san biyan da gwamnati ke son ta daɗaɗa ma wato ma'aikatan da rai tana aiki ne da abin da ke da cikin aljihunta abin da na sani wannan gwamnati ta keɓe wani kaso na kuɗinta wanda ta ce za ta sa shi cikin jin daɗin malamai da dai karatu baki ɗaya. Kenan kamar yanzu ka lura ruwan shekaran kwanakin ga an ce kuɗin mai sun haɗu ko? Kenan ka kuɗin shiga kin nan na ƙasa suna ragewa.
Masu sauraro ƙarshen tattaunawar mu kenan da Malam Lawali Mamman mai magana da yawun ma'aikatar ilimi ta ƙasar Nijar inda ya bayanai da dama dangane da irin ci gaba da aka samu a bangaren ilimi a jamhuriyar ta Niger. Muna ƙara miƙa godiyarmu ga Malam Lawali Mamman da ya samu damar amsa wannan gayyatar tamu. Idan kuma Allah ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Assalam.
Ta gaida malamai, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta email.
Sakon farko ya fito daga Abdullahi Muhammad Mayama, wanda ya ce Allah ya sa ziyarar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai kai a ƙasar Gini ta zama silar dawo da zaman lafiya a ƙasar, amin. Sai kuma sakon Ali Usman Takalafiya birnin Kebbi, wanda ya ce ina kira ga mai girma shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari da ya ɗauki matsalar satar shanu kamar yadda ya ɗauki mataki akan ƙungiyar Boko Haram a jihohin da suke tafiyar da ayyukansu a Najeriya. Assalamu alaikum muryar Amurka. Muna jajantawa al'ummar ƙasar Cote d'Ivoire sakamakon harin da wasu 'yan bindiga suka kai. Allah ya ji kan waɗanda suka mutu, ya ba waɗanda suka jikata lafiya, ya kuma kiyaye abin nan gaba. Sako daga Umar Alhaji Umar Forever Gashuwa. Sai kuma sakon Abdul Malik Sa'idu mai bure da tashar Bagugusau, wanda ya ce assalamu alaikum muryar Amurka. Yunkurin da hukumar kula da lafiyar jiragen sama ta fara yi na duba koshin lafiyar jiragen sama ya yi daidai. Muna roƙon Allah ya sa hakan ya zama silar kawo ƙarshen haɗuran jiragen sama a ƙasar mu Najeriya. Assalamu alaikum muryar Amurka. Shugaba Buhari, ya kamata ka ɗauki mataki akan ƙarin girman da aka yi ma wasu shafaffu da mai bisa ƙa'ida ba a hukumar man fetur ta Najeriya NNPC. Sako daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura. Sai kuma sakon Shehu Bashir Fulani a jamhuriyar Kamaru, wanda ce to shugaba Muhammadu Yusufu, sai ka cika ladarka baki ɗaya. Tunda ka saka baki an sako wani ɗan adawa, sai ka ce a sako Hamma Ahmadu don shi ma ya samu ya yaƙi neman zaɓe. Daga ƙarshe sai sakon Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban ƙungiyar murya talaka Lishan jihar Plateau, wanda ce Allah ya sa ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari yake yi a ƙasar Equatorial Guinea ta amfani al'ummar ƙasashen biyu, amin.
Ƙarfe 11:27 ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Wani ƙwararre a Afirka ya ce ya kamata a ɗauki harin da aka kai a ƙasar Ivory Coast a matsayin wani yunƙuri na ƙungiyar Al-Qaida na ganin ta haifar da husuma yayin da ƙasar ke samun ƙaruwan zaman lafiya musamman ma a fannin siyasa. Daraktan wata cibiya da ake kira Atlantic Council mai headquarter a nan Amurka, wato JP Farm, wato Peter Farm, ya ce zai zama abin takaici idan har ƙungiyar Al-Qaida ta wargaza duk cigaban da ƙasar ta Ivory Coast samu cikin shekaru huɗu. A yau Litinin jami'an tsaro a Turkiya sun ce wata mata daga bangaren Kurdawa na daga cikin mutanen biyun da ake zargi da kai mummunan harin ƙunna bakin wake da ya halaka mutane 37 a Ankara, kana ya jikata wasu 125. Hukumomin ƙasar dai ba su ambaci sunan matar ba, amma sun ce an haife ta ne a shekarar 1992, ta kuma zauna a gabashin birnin Kars da ke Turkiya, sannan daga baya ta shiga ƙungiyar PKK da aka haramta a shekarar 2013. Wannan hari da aka kai ranar Lahadi a dandalin Kizele da ke Ankara, an kai shi ne a wani babban wajen hadarar kasuwanci da sufuri, kuma shi ne na biyu mafi muni a jerin har-haren da aka kai a watan da ya gabata, wanda hukumomin ƙasar ke ɗora laki a kan mayakan Kurdawa.
To madalla a gaishe ka. Masu sauraro, da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci, sai kuma can bayan Lisha da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da labarin wasanni. Kamar mu yi sallama ko kuma ce kamar nan a madadin Mahmud Lalo da Julie Lazarus Gresham da kuma ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riƙa mata, a nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, sai an jima mu zama lafiya. Amma kada ku za ku ɗa domin ga tawagar yau da gobe da shiri na musamman, kamar yadda aka saba yau ma dai za a ci gaba da magana ne kan yadda za a kyautata zaman aure da kuma batutuwa da suka shafi iyali. A yi sauraro lafiya.